sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau talata 15 ga watan Yuni shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar da shirin tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Do Yusuf, gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi ta shiga rigima da manyan kamfanonin sada zumunta na Amurka don wasu sabbin dokokin saka maganganu ta yanar gizo da ta kafa a kasar. Yayin da waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar 600, an gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili. Sannan ƙungiyoyi masu tsauraran ra'ayi a Isra'ila za su yi maci tare da kada tutoci a gabashin birnin Quds a yau Talata, al'amarin da ka iya haddasa tashin hankali tsakaninsu da Falasɗinawa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji shin waɗanne irin matakai suka kamata ɗauka don kare ƙananan yara daga kamuwa daga cututtuka.
Yara titi su ma ya kamata a kullum su don mu samu mu kawo mu ma namu taimako don a yaki da wannan mugun ciwon.
Kuma baya ga ɓangaren tsaro, abu ne da yanzu ya fi ɗaukan hankalin al'umman Najeriya.
Shi soja wato inda yake kamar alƙalami ne a tsaye, inda duk kaga al'amura ba su fiya da yaron kwafa kenan, su cire shi ga kawo.
Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan, bayan nan muna tafe da shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe yakan shirya kuma zai gabatar. Amma duka mun makai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da yawan waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar 600, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili. Wani labari da kafar labaran ta AP ta rubuta jiya Litinin na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi, an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar COVID-19 Amurkawa ne fararen fata, na biyu Hispaniyawa ne da kashi 19 cikin 100, na uku baƙaƙen fata da kashi 15 cikin 100, sannan na hudu Asiyawan Amurka da kashi 4 cikin 100, waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsuna a jumlar jama'ar Amurka. To amma kamfanin dillancin labarin ya ce wani sakamakon binciken da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi ƙiyasin cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun ruɓanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku idan aka daidaita giɓin da ke akwai a bambancin rukunin shekarun jama'a. Gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi ta shiga rigima da manyan kamfanonin sada zumunta na Amurka kan wasu sabbin dokokin saka maganganu a yanar gizo da ta kafa a ƙasar mai yawan mutane kusan biliyan 1.4. Dokokin sun buƙaci kafafen sada zumuntar su iyakanta irin kalaman da za a iya yi ta wurinsu, su yi biyayya da dokokin gwamnati na rufe shafuka da kuma bayyana ainihin waɗanda suka yaɗa. Muddin kafafen sada zumuntar ba su yi biyayya da waɗannan tanaje-tanajen ba, to za a tuhumi ma'aikatansu da manyan laifuka. To sai dai wannan ƙara muni da rashin jituwa tsakanin gwamnatin Modi da manyan kamfanonin sada zumuntar a cewar 'yan gwagwarmaya na iya kaiwa ga daƙile furta albarkacin baki ta yanar gizo a India. Ƙungiyoyi masu tsananin ra'ayin riƙau a Isra'ila za su yi maci tare da kada tutoci a gabashin birnin Kudus a yau Talata, al'amarin da ka iya haddasa tashin hankali tsakanin su da Falasɗinawa a birnin da ake takaddama a kai, tare kuma da sake tayar da hankali tsakanin mayakan Isra'ila da na Gaza da suke sukar shirin macin a matsayin takala. Bangarorin kungiyoyin Falasɗinu sun yi kiran da a gudanar da abin da suka kira ranar nuna fushi a Gaza da kuma yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamayar Isra'ila. Hukumomin Hamas a Gaza sun yi gargaɗin yiwuwar sake ɓarkewar tashin hankali muddin aka yi macin.
Kamun mu kai ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. A yayin da ake shirin tunawa da zagayowar ranar yara na Afirka a gobe idan Allah ya kai mu 16 ga watan Yuni, wata kungiyar kula da kare haƙƙin ƙananan yara CONAF a jamhuriyar Niger da kungiyar MDM ta ƙasar Belgium sun shirya wani taron horas da likitoci dubarun baiwa yara marasa galihu musamman almajirai da yara da ke gararan ba a kan titina kariya daga annobar COVID-19 da ma wasu cututtuka da ke yaduwa a tsakanin ƙananan yara. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
Almajirai da 'yan mata masu aikatau da yaran da ke gararan ba a rariya wani rukuni ne na al'umma da kusan ana iya cewa an manta da shi a wannan zamani na fama da annobar corona. Mafarin shirya wannan taron horo na kungiyar kare haƙƙin yara CONAF Niger don gwadawa likitoci dubarun kula da irin waɗannan yara a ci gaba da ƙarfafa matakan daƙile yaduwar ƙwayar cutar ta COVID-19. Malam Ganda Sale na daga cikin shugabannin wannan kungiya.
Likitoci ne ake ma horo saboda su da kansu su tai su ma waɗansu group wanda ake ce ma role ai musu horo. Kusa harka COVID akwai waɗansu mutane da amince da su. Suna yi su so su dauko ciwo a samu kowa kamar su wane ne akwai waɗannan aice-aice wanda ake ce ma John Freedom Message. Kusan kullum suna cikin gidajenmu. Akwai kuma almajirai. Almajirai suna bara ko ina suna shiga ko ina amma ba kullu shi ba har yanzu akwai yara da suna bistiti wanda ake kama yara titi su ma ya kamata a kullu su don mu samu mu kawo mu ma namu taimako don ayyaki da wannan mugun ciwo.
Kungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da sha'anin bunƙasa kiwon lafiya Medecin du Monde Reshen ƙasar Belgium ita ce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan taro wanda daga bisani mahalartansa ke da alhakin koyar da mambobin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu dubarun da suka koya a yayin wannan zama. Kuma la'akari da hadarin da likitoci ke fuskanta a wannan lokaci na annoba yasa MDM Belgium kaddamar da wannan shiri da so mu basu horo kamar yadda wakilin kungiyar Abubakar Karaje ya bayyana.
Pourquoi la formation des formateurs? Vous êtes en priorité la chaîne de transmission du système de santé.
A gobe Laraba 16 ga watan Yuni ake kammala wannan taro da ke daidai da ranar yaran Afirka wacce ta samo asali daga kisan yara bakar fatar da aka bindige a yayin zanga-zangar adawa da wariyar launin fata da ta gudana a 1976 a birnin Soweto na Afirka ta Kudu. Saboda haka shirye wannan taro a wani lokacin da ake tunawa da waɗannan yara yunkuri ne da CONAF Niger da MDM Belgium ke amfani da shi don tunatarwa game da 'yancin yara a fannin kiwon lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Colombia. Yanzu bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, abubuwan da ke cikin ajandar shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin kungiyar tarayyar Turai da ke babban taro a Brussels a yau Talata sun hada da faɗi tashi kan annobar corona da canjin yanayi da kuma aiki tare kan batutuwan cinikayya da harkokin waje. A wata takardar bayani da aka fitar gabanin tattaunawar da za a yi, bangarorin biyu sun ce za su jaddada buƙatar bayar da gudunmawa ga shirin COVAX na raba rigakafin corona a duniya saboda a samu daidaito wajen raba rigakafin a duniya, a kuma yi aiki tare kan hanyoyin sake farfado da tattalin arzikin duniya daga illar annobar. Bayan da aka taɓo batutuwan Rasha da China a taron G7 da na NATO a wannan satin, za a kuma sake tabowa a taron na yau Talata. A ƙarshe hambarariyar shugabar Myanmar An San Suu Kyi ta sake komawa kotu a Naypyidaw babban birnin kasar a yau Talata don fuskantar shari'a a biyu daga cikin mafiya tsanani a tuhume-tuhumen almundahana da sojojin da suka hambare ta a farkon wannan shekarar ke mata. Ki yar shekaru 75 na fuskantar tuhume-tuhume na saba ma ka'idojin kiyaye sirrin gwamnati da karbar dala 600 ba bisa ka'ida ba da gulagulai kilogram 11 da amfani da flotai ba bisa ka'ida ba ta wajen rabewa da gidauniyar agaji da ta kafa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya bar mu shiga duniyar rahotanni. Batun tabarbarewar tsaro a Najeriya shi ne abu da ya fi jan hankalin 'yan kasar. Kana bukatar su a yanzu ita ce na ganin an shawo kan matsalar. Masana irin su Muhammad Usman na cewar lokaci ya yi da ya kamata a daina wasan bera da kyanwa a kan batu da ya shafi tsaro, wato ɗaura laifi a kan wani ba tare da duba haƙƙi da ya rataya a kan ɗayan ba. Yana ganin cewar lokaci ya yi da ya kamata a fuskanci gaskiya.
Idan ka duba yadda al'amuran suke tafiya, kusan wankin hula ya kusan kai ita gwamnatin Najeriya ɗin wato dare. Domin dalilin ne, dalili kuwa na farko shi ne lokacin da gwamnatin nan ta shigo, wato rashin tsaron nan akwai shi a ƙasa. An ga yadda wato ainihin rashin tsaron nan ya lankwane gwamnatin shugaba Goodluck Ajayi Jonathan a wancan lokaci. 'Yan Najeriya suka fito bansu da kwarkwatarsu suke daga gagarumin rinjaye aka zaɓi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Amma me ya kamata a yi a wannan lokaci, shi kansa gwamnatin wato ta shugaba Muhammadu Buhari bayan kafa ta sai da ɗauki kusan watanni 6 ba ta ma wato ayyana wato majalisa da za a ce za ta tafi ta kasan nan ba. Sannan bayan an ayyana majalisun nan an kafa ministoci da sauransu, an ɗauka za a kira wani gagarumin taro na ƙasa a kan al'amura guda uku. Shine tsaron na farko da tattalin arziki da kuma gyara a fuskar siyasa. To kusan duk hakan ba ta samu ba, amma duk da haka gwamnatin ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wato ta tunkari wato matsalar rashin tsaro ɗin nan. A arewa maso gabashin ƙasar nan, a nan a wancan lokaci rashin tsaron nan ya fi kanka mai haɓaka. Ya kai wani matsayi da kusan al'umma ta riga ta fashe, akwai miliyoyin 'yan gudun hijira aka fara samun nasarar haka. To amma cikin shekaru biyu da suka biyo baya, to daga nan rashin wato tabarbarewar tsaron ya fara samun matsala. Ta ina ya fara samun matsala, shi soja wato inda yake kamar alƙalami yake a tsaye yake, inda duk ka ga al'amura ba su tafiya daidai ya rangwafa kenan, to cire shi ka kawo wani. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta canza wato ainihin hafsoshin soja ba, wanda sai ta zance su ne jami'ai wato manyan jami'ai da ya kamata su tunkari matsalar tsaron nan su yi maganinta, ba ta canza su ba. Kusan sai da wato ainihin matsin lamba ya kai ya kawo gwamnatin bayan an dawo daga zaɓe, tukunna ta canza wato ainihin wato wayannan hafsoshin soja. Wannan ɗaya kenan a fuskar tsaro kenan da jami'ansa. Idan ka ɗauki fuskar siyasa, 'yan siyasa tun da aka taho ba su taimaka wa gwamnatin ta inda ya kamata su taimaka mata ba. Ka ga wato idan ka duba a mataki na jiha-jiha, gwamnoni ba su taimaka wato wajen ganin an ta an daƙile wato wannan tsaro ba. Domin gwamnonin nan su ne suke da wato ainihin wato shugabannin ƙananan hukumomi a ƙarƙashin suke, sarakunan gargajiya a ƙarƙashin su, banda wato ainihin ƙarfin da suke da shi a jikokin su. To ba su nuna tsari ko kuma kishi dai shi ne ma za a ce shi ne abu na farko da za a ce gwamnatin Najeriya su nuna, ba su nuna ba. Sannan jam'iyyun siyasar ƙasar na 'yan adawa da jam'iyya mai mulki ta APC duka ba su nuna zakakurin ƙoƙari da za su tallafa ma ita jam'iyyar APC da tallafa ma gwamnatin da take jagorantar ƙasar ƙarƙashin jagoranta shugaba Muhammadu Buhari a mataki na jam'iyya. Jam'iyyar APC ba ta yi wannan ba. Sannan jam'iyyar adawa ta PDP ce ta buge da kallon aibin wato ainihin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari, tsarinsa kusan abin da ake zargin cewa 'yan kafar wasu 'yan ƙananan mutane suka fito suka gaya masa shi yake, wanda kuma a zahiri haka za ka ga gwamnatin kuma yana daga cikin abin da ya sa yanzu wato dalilan da suka sa wato wancan kula zai iya kai gwamnatin dare.
Muhammad Usman kenan wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun. Haka zalika gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya sun kammala wani taro a jihar Akwa Ibom, taron dai wanda ya tattauna batutuwa da suka shafi tsaro, taɓarɓarewar tattalin arziki da ma hanyoyi da suka kamata a bi don shawo kan waɗannan matsalolin. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamido Abubakar, ya aiko muna da ƙarin bayani.
Gwamnonin da na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a ƙasar sun fito da batutuwa da dama, musamman waɗanda suka cimma a yayin taron na birnin Oyo a jihar Akwa Ibom. Gwamnonin da sun ce abin takaici ne matuƙa ganin yadda babban kamfanin mai na ƙasa, wato NNPC, ke yin yadda ya so da kuɗaɗen aljihun gwamnati, kuma kuɗaɗen na daga cikin kuɗaɗen da ya kamata a bayar mallakin gwamnatocin jihohi da na tarayya, haɗi kuma da ƙananan hukumomi a bisa dokar ƙasa. Haka kuma gwamnonin sun yi kira ga hukumomin tashar jiragen ruwa, wato MPA da NEMASA da Maritime, da kuma hukumar sadarwa ta NCCDA da hukumar Kwastam, da doka ta umarce su da su riƙa sakawa aljihun gwamnati. Haka kuma gwamnonin sun nuna takaicinsu na yadda babban bankin Najeriya, wato CBM, ya maida kansa mai zaman kansa, kuma yana gudanar da al'amura yadda ya so ba tare da bin dokar ƙasa ba. Sa'annan kuma ga dimbin bashi da yayi wa Najeriya katutu, gwamnan jihar Edo Musa Gudin Obaseke yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suka halarci taron na Uyu, kuma ga abin da yake cewa,
you know, there are trending issues across the country, issues of security, issues of the economy, issues of constitutional review.
Yana cewa ne mun kalli batutuwa da dama dake damun kowa da kowa a fadin Najeriya, da suka hada da tabarbarewar tsaro da tattalin arzikin Najeriya da aiwatar da tsaro da kuma gyare-gyare ga kundin tsarin mulkin Najeriya. Gaskiya mun damu matuka na yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wata hirarsa ya dora laifin matsalar tsaro kan mu gwamnoni, bayan cewa tsarin mulkin Najeriya ya fayyace karara ba gwamnoni ne ke rike da kayan aiki ba.
When the constitution is very clear and the government don't have it and he's holding the resources to help us.
Taron dai na gwamnonin jam'iyyar ta PDP ya aminta da agaugauta baiwa bangaren shari'a na jihohi cin gashin kansa, kamar yadda dokar ƙasa ta fayyace. Wani ɗan jam'iyyar APC dangane da taron ga abin da yake cewa,
to na farko da sunana Alai Kabiru Sarkin Fulani, chairman na rikon ƙwarya na jam'iyyar APC. Bangaren tsaro ko da jam'iyyar APC ta amshi mulki a Najeriya tana dab da watsewa a gabaki ɗayanta, kuma kowa ya san irin rawar da an taka a matsalar tsaro. Wannan lokaci na gwamnatin Buhari ne ma an ka samu dama a yi magana, inda an ka hito waɗannan hukumomi da ake magana, ai ko magana ba a yi ga abin da suke aikatawa. Yanzu don an samu shugaba mai kulawa wanda ke awatawa ga kowane irin al'amari, babu wani dalili wanda sun ka basu na waɗannan abubuwa da suke faɗi ai.
Dakwacin gwamnonin jam'iyyar ta PDP daga kudu da arewacin Najeriya duka sun halarci taron na birnin Oyo. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi na kai gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu kawo muku tattaunawa da Alhaji Sani Inaji, ɗan asalin jihar Enugu kuma mazaunin jihar Zamfara, da ya bayyana irin nasarori da ƙalubale da yake fuskanta a cikin sama da shekaru 15 da yayi yana noma, kuma irin kokarin da yake yi don bunƙasa noma a yayin da Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Wakilin Alfonso Sokoro Igwe ya fara da tambayarsa kamar haka.
Shin kana iya gaya mana yadda ka fara da kuma shekarar da ka fara noma?
Bismillahirrahmanirrahim. Na fara harkar noma ne tun 2004.
Shekara 2004 kenan
kuke nan. Kuma harkar noma lokacin ina da wani mai gida Allah ya ji kai shi Alhaji Shaibu Abdulsalam Magani
Aina
a Zamfara su ne suka kaha wani hukuma noma da aka ce masa kare wato Zamfara Agricultural Revolution Program tare da marigayi Dr. Mustafa Ahmed Faraki shi ne consultant lokacin ne PA na shi personal assistant na shi to lokacin an yi revolution sosai akan harkar noma a jihar Zamfara gani abu ne ka haro a lokacin the transformation da harkar noma ya samu shi ya bani shawa shiga harkar noma lokacin manoma inda muka baba shi noma suna zuwa su yi noma hectare guda su samu buhu 80 buhu 100 na aji to lura da haka duk wanda da hectare guda in ka samu buhu 80 kana da abinci da zaka ci a shekara kenan kana da wanda zaka sayar da wanda ya bani shawa kenan sai na shiga harkar noma
kana matukar son ita harkar noma ne dai ko dai
ka san noma na rabo guda sana'a ce mai kyau amma sai mutum ya saka shi ciki zai gano cewa sana'a mai kyau ce a lokacin noma da na harai amma zai manta ba na yi noma wurin da bai wuce hectare biyu ba na samu kusan buhu 100 da wani abu na ci kaga duk bukata na ta noma na yawe ta noma na sai moto ta noma na yi gida ba wuce shekara 25 ba kaga sana'a ce mai kyau a gari to kuma tun lokacin ba shiga noman ba kawai je ina ta noma ana ta bugana kokari a hada karatu da nake yi da harkar noma saboda a jihar Zamfara ni a mutum farko da muka hada database na manoma lokacin mu hada farming families a kusan 250,000 a jihar Zamfara mu ne muka yi designing data na zakare duk wani bashin da gwamnati ta rima ya bayar lokaci mu ne muka yi designing database na shi saboda haka mun san menene numan ka ciki na san shi a zahirce kuma na san shi at office level so muka gama aiki office lokaci muka gama kuma mu bi manoman zuwa gona mu ga ya suka yi saboda suka gama za su dawo da kayan noman da aka ba su so duk wannan tsari gaba ɗaya da ni aka yi so banci haka na aka gama aka tattafiya ba zakare duk ilimi ne muka samu lokacin sai muka ci gaba kuma ta wata hanya muna yi noma da ya kawo yau insha Allah kusan jihohi guda 7 a Najeriya na da mai gori
yanzu a matsayin ka na babban manomi shin akwai wasu kalubaloli ko dai matsalolin da kake fuskanta yayin da Najeriya ke fuskantar matsalar tsaro yanzu
akwai matsaloli sosai ille dai sanan da muka yi Allah na tare da mu misali a Zamfara shekara da ya gabata mai noma sosai mai noma a Gumi mai noma a Bakura mai noma a Marado noman da muka yi a Bakura mun sa masara guda saboda rashin tsoro audugan mu ya taso ya yi kyau amma wuri cire audugan nan mun sa masarori sosai saboda kullum akwai barazana a Bakura ma da muka yi noman mun tabbiya ransom yo ande kiwanga
kun fansa ce
fansa yo ande kiwanga yo kaza yo kaza aka muka ta yi Allah ya sa muka kai karshe noma so ina Maradon ce muka san masarori sosai saboda ga abun gona yayi auduga ya shira yayi ya hito amma shi ya shira auduga ya zama muna problem saboda ba su so auduga bane ne san sa mutane da yawa da kaga da hectare iri 2000 guda to wani za su yi maka aiki iri mutum 1000 ne za su ta aiki ha ila masha Allah amma ka hada mutum 10 ma mutum 20 su je can su je su yi aiki ya zama problem saboda kowa na ji su rakara sace shi to masarar ne muka samu kenan amma ke gwamnati na ba mu hada ke da ya kamata saboda gwamnati Jafara shine gwamnati harko inda ya haraba da hili a yi noma a Oduga ya ba da wuri hectare 100,000 ya ce mu je mu yi noma a Oduga wancan shekara kuma insha Allah mu dan gwada saboda abubuwan ba kai karshe da wuri ba mu dan gwada yi mu yi kusan hectare 20,000 da wannan
to a lokacin da ita gwamnatin jihar Zamfara ta ba ku wannan damar ku je ku noma wannan filayen shin akwai wasu matakai na tsaro da tabaku?
Masu sauraro, a nan zamu rasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin Alhaji Sani Inaji da kuma wakilin Alfonso Okoro Igwe, sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Karfe Uban ƙungiyar Sama da Buhu Bena da kuma Bawa Dan Top Bena jihar Kebbi. Suka ce, muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Abubakar Bagudu da ya yi wa Allah ya farka daga dogon barcin da yake yi na sakacin magance matsalar tsaro a jihar Kebbi. Saƙo na gaba kuma ya ce, kai co, mu dai a jihar shugaban ƙasa wato jihar Katsina ba mu san ana yin mulkin demokuraɗiyya ba a wannan lokaci, duba da ganin gazawar gwamna Aminu Bello Masari wajen samar da abubuwan da za su inganta rayuwar Katsinawa duk da dimbin shekara 6 da ya kwashe akan mulkin jihar. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Sai saƙonmu na ƙarshe daga Buba Mai Goro, sakataren kasuwar Gashuwa kuma ciyaman na zaɓi sanka, ya ce, to ‘yan uwa, ‘yan Najeriya, ni dai ina tafe da shawarata ko da ba za ta yi wa wasu daɗi ba, tunda ƙasarmu ga irin halin rashin zaman lafiya da take ciki, me zai hana dukkan masallatai da cocina a duƙufa da addu’a ko Allah zai tausaya mana ya kama na ɗauki? Idan muka ce za mu zuba ido sai gwamnati ko rundunar sojoji da dai duk wasu masu ɗamara za su kawo mana zaman lafiya, wallahi muna rana. Mu yi haƙuri mu yi amfani da wannan dama na addu’a don gaya wa mai duka ko zai tausaya mana ya karɓi addu’armu mu samu kwanciyar hankali. Duk da dama ana addu’o’in, amma a sake ɗaukan wani sabon salon addu’ar domin matsalolin yanzu a Najeriya baya baya sai gaba. Yau ka ji wannan a can, gobe ka ji wancan a can, lamarin duk ya kai mutane bango, sai dai Allah ya kawo mana mafita. Amin.
A gaida Hanifa Isa da wasiƙun ku masu sauraro, wanda hakan ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Yayin da yawan waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar 600, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegen rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili. Wani labari da kafar labaran ta AP ta rubuta je Litini na cewa, a inda ake da masaniya kan jinsi, an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar COVID-19 Amurkawa ne fararen fata, na biyu Hispaniyawa ne da kashi 19 cikin 100, na uku baƙaƙen fata da kashi 15 cikin 100, sannan na hudu Asiyawan Amurka da kashi 4 cikin 100. Waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsuna a jumlar jama'ar Amurka. To amma kamfanin dillancin labarin ya ce wani sakamakon binciken da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi ƙiyasin cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun ruɓanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku.
Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na anjima ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.